ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Asabar, ko Lahadi ce?
Asabar.
A wannan yammaci na Asabar, yau muna 8 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam 1446, wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 78 zuwa inda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.
Allah ya ce, wahuwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Shine Allah wanda ya halitta muku ji da gannai da kuma zukata, qalilan ma tashkurun, kadan ne kwarai kuke godewa. Bako ne ko a wannan daidai wannan lokaci muna marabtar tsohon gwamnan jihar Bauchi, walin Bauchi Alhaji Ahmad Mu'azu, wanda ya kawo mana ziyara kamar yadda ya saba duk shekara, kawo mana ziyara wannan majalisi namu. Muna yi masa maraba, muna kuma masa godiya bisa wannan karamci na girmama wannan majalisi namu, duk da cewa yana cikin ayyuka da dama, amma yakan bari ya zo saboda ya marabce mu, ma mu marabce shi. Za ka muna masa maraba da zuwa. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ce, huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. To masha Allah, ga kuma wani bawan Allah shi kuma da yazo zai shiga musulunci. Kana so ne za ka shiga addinin musulunci? Kai ka sa kanka ko wani ya sa ka?
Ina sa kaina.
Ba matsa maka aka yi watila sa ka aka yi ba?
Babu.
To zan faɗi kalmar shahada, sai ka faɗa kamar yadda na faɗa. Ka ce ashadu.
Ashadu.
Allah ilaha.
Allah ilaha illa.
Illallahu.
Illallahu.
Wa ashadu.
واشهد
ان محمدا رسول الله daga yanzu ka zama musulmi abinda ka fada shine ka yadda ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ka yadda da wannan
yadda
sannan ka yadda ka shaida cewa annabi Muhammadu manzo ne na Allah ka yadda da wannan
yadda
to shikenan ka zama musulmi kamar kowa ba ka da ba wani bambanci tsakaninka da sauran musulmi sai dai wanda yafi tsoron Allah daga cikin mu saboda haka daga yau dukkan wani abin da yake haƙƙi ne na musulmi kana da shi
gode
kuma duk wani haƙƙi da ya hau kan musulmi ya hau kanka
gode
musulunci ana karanta sa ne daga karantarwar Allah da manzansa ba daga abin da aka ga mutane suna yi ba
gode
cikin musulmi akwai waɗanda suke aiki da musulunci akwai kuma waɗanda suke yin san zuciyarsu saboda haka ka tsaya ka nemi ilimi ka san ya zaka bautawa Allah kada ka ce zaka rika kwaikwayon abin da kaga kawai ana yi ya sunanka
sunana Lucas
Luka
to wane suna kake so
Muhammadu
kai mai dungurun gumdin gaba ɗaya ko gaba da Allah to muna maka fatan alkhairi Muhammad daga yau sunanka Muhammad yanzu zaka je kai wanka ka kuma kame bakinka daga ci da sha har lokacin da za a yi buɗe baki sai ka yi buɗe baki tare da ƴan uwanka musulmi sannan kuma ka samu wanda za su koyar da kai ya ake tsarki ya ake alwala ya ake sallah da karatun fatiha da wasu daga cikin ayoyi na alƙur'ani
nagode
Allah ya maka albarka kuma Allah ya baka jajircewa a cikin wannan addini
amin
Allah ya hada mu gaba daya a ƙarƙashin inuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafta mana waɗannan ni'imomi da ya mana wanda muka ce wannan shine dalili na farko da Ubangiji yake bayarwa a cikin waɗannan ayoyi da zamu karanta nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu dalilai waɗanda suke tabbatar da kadaitakarsa da cewa kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa bai halatta a bauta ma wani ba shi ba sannan kuma a daidai lokacin kuma Ubangiji yake tabbatar da cewa tashin alkiyama da suke inkari gaskiya ne abinda suke karyatawa na cewa Allah zai tashi mutane bayan mutuwa gaskiya ne Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗannan ni'imomi da yawa bayansa musamman ni'imar ji da gani da ni'imar hankali amma kuma qalilan ma tashkurun wato ƴan kaɗan ne ƙwarai ko kuma godiyarku ga Allah subhanahu wataala kaɗan ce ƙwarai anan idan Allah subhanahu wataala yana magana da waɗanda ba musulmi bane ana nufin cewa sun ki su godewa Allah ta hanyar kadaita shi sun ki su godewa Allah ta hanyar kadaita shi da bauta duk da cewa ga ni'imar da ya musu idan kuma ana nufin duka mutane ne gaba daya Allah yana gaya wa mutane gaba daya cewa ya halicce su ya ba su waɗannan ni'imomi amma cikin su masu godiya kaɗan ne masu godewa Allah kaɗan ne waɗanda suka yadda su bauta masa shi kaɗai suka yadda su bi umarninsa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa yayin da Iblis yake cewa wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka samu da yawa daga cikin bayinka masu godiya ba a wani wurin Allah yake cewa wa qalilun min ibadiy ash-shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya saboda haka ita ni'imar da Allah subhanahu wataala yake bawa ni'ima ce wacce yana tare da ita koyaushe babu wani bawa daga cikin bayin Allah da baya tare da ni'ima idan aka ce ni'imar Ubangiji ba wai kadai ana nufin ka samu wani abin duniya ba ka samu dukiya ko ka samu ƴaƴa ko ka samu mulki ko ɗaukaka ba wannan kadai ce ni'ima ba na'am waɗannan suna daga cikin ni'imomin Allah amma halittar ka kai karan kanka halittar ka daga babu aka yi ka sannan Allah subhanahu wataala ya hore maka waɗannan gaɓoɓi ya baka lafiya kake ji ka gani ka yi tunani waɗannan ni'imomi ne manya manya waɗanda ya kamata ko ya wajaba akan ka ka godewa Allah saboda su ni'imar ji da gani da hankali tafi dukkan wata ni'ima ma da zaka rasa wanda kai kake zaton ita ce ni'imar ni'imar gani da ji da hankali yafi ni'imar dukiya tun ya rasa jinsa ko ya rasa hankalinsa yafi zama musiba akan ya rasa dukiya waɗannan abubuwa duk kuɗinka ba za ka iya mallaka wa kanka ba saboda haka kana ji kana gani idan Allah subhanahu wataala ya kwace ganinka duk abin da ka mallaka ba za ka iya dawo da kanka ido ba haka nan in ya kwace jinka haka nan in ya kwace wa mutum hankalinsa ashe ko da ya rasa wani abu na duniya ya rika tuna cewa akwai wasu ni'imomi manya manya tare da shi wanda ya wajaba gode wa Allah akan su saboda haka babu wani bawa na Allah subhanahu wataala a bayan kasa wanda ni'imar ubangiji subhanahu wataala bata baibaye shi ta ko ina ba saboda haka babu wani wanda wajabcin godiya ga Allah bai hau kansa ba Allah ya raba bayansa gida biyu akwai waɗanda suke gode masa akwai waɗanda suke mutulce masa Allah ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ce mun nuna wa dan adam hanya mai kyau mai kakkiya ita ce hanyar gaskiya hanyar musulunci imma shakiran wa imma kafura ko dai gode wa Allah ko kuma ya mutulce wa ubangiji annabi Sulaiman alayhi salam lokacin da aka kawo masa gadan sarautar Bilqis malikatu saba yayin da ya ga gadan gashi a gaban sa falamma ra'ahu mustaqarran inda qala hadha min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfur faman shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim yake cewa wannan falala ce ta ubangiji na هذا من فضل ربي wannan yana daga cikin falalar ubangiji na li yabluwani dan ya jarrabe ni a ashkuru am akfur zan gode masa ne ko zan butulce masa wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya gode wa Allah dan kansa yayi dan kansa shi zai amfana da godiyar da yayi wa man kafara wanda ya butulce wa Allah kuma fa inna rabbi ghaniyyun karim ubangiji na mawadaci ne ko mai karamci haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa in ta'azzana rabbuka rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kana lokacin da ubangijin ka yayin shela yace bu bayinsa la in shakartum la azidannakum idan kuka gode zan kara muku saboda haka kun ga idan kuka yi godiya kun gine dan kanku wa la in kafartum kuma wallahi in kuka butulce inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani ce ubangiji subhanahu wataala yana yarda da bawansa yayin da ya zanto mai godiya ubangiji yana bashi yardar sa yayin da ya zanto mutulu kuma to wannan kansa ya cuta Allah ce in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum Allah ce in kuka butulce kuka kafirce wa Allah fa inna Allah ghaniyyun ankum Allah mawadaci ne ga barinku ba ya da wata bukata a gurinku ku ne kuke da bukata a gurinsa don haka kafircin ku ko butulcin ku ba zai cutar da shi ko bai ba wala yarda li ibadihi al-kufr ba zai taba yarje wa bayansa kafirci ba wa in tashkuru yardahu lakum amma idan kuka gode masa to zai yarje muku wannan shi yasa ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yarda lil abdi an yashra an ya'kula aklatan fayahmad allaha alaiha wa yashraba sharbatan fayahmad allaha alaiha Allah yana yarda da bawa da zai yi loma ta abinci guda daya ya yi wa Allah godiya a kanta ko ya sha makwarwa ɗaya ta ruwa ya yi wa Allah godiya a kanta saboda haka din ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi maka ka zanto mai godiya to zaka zamo abin yarda a gurin Allah subhanahu wata'ala wanda kuma wannan shine kodoluwar abin da muke nema a wajen Allah Allah ya yarda da mu to samun yardar Allah tana cikin godiya ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala da ya kirawo mu'minai ya umarce su da su bauta masa sai ya hada maganar bautar sa da gode masa يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون التي يقوى أن سكى إيماني كتنك أبن دمك أذر تاكو سننك بودي وألا إذن هرشي كدكك بوتاوا واتواندئك بودي وألا شيني واندئ بني بوتاوا ألا شي كدي شيسا أبنجي سبحانه وتعالى يا بما ينسى na kwarai da cewa masu godiya ne ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya yabi annabi Nuhu alaihi salam da cewa shi bawa ne mai godiya zurriyata man hamalla ma Nuhin innahu kana abdan shakura Allah ce zurriyar wanda muka dauka a cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu lalle shi ya kasance bawa ne mai godiya Allah ya yabe shi ya masa kirari da zamanto wasa bawa mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala haka nan Allah ya yabe annabi Ibrahim alaihi salam da cewa mai godiya ne inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim Allah ce lalle annabi Ibrahim ya kasance abun koyi ne shugaba ne abun koyi mai mayar da al'amari ga Allah mai kankaskantar da kai ga ubangijinsa mai karkacewa dukkan wata barna kuma bai taba zamowa cikin masu hada Allah da wasu ba shakiran li an'amihi mai yiwa Allah godiya akan ni'imominsa Allah ya yabe shi da cewa yana godewa Allah bisa ni'imomin da ya masa haka nan annabi Musa alaihi salam Allah ke cewa inni istafaituka 'ala an-nas ya Musa inni istafaituka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami فخذ ما اتيتك بقوه وكن من الشاكرين الله ce ya kai Musa na zabe ka a cikin mutane nayi magana da kai nayi magana da kai kai tsaye sannan na baka manzanci da saboda haka ka rike wannan manzanci da wannan sako da na baka da karfi wa kun min ash-shakirin ka zamo cikin wadanda suke godewa Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana yaba wa masu godiya kwarai da gaske kuma yana san masu godiya kuma matukar bawa zai zanto mai godewa Allah ne to ubangiji subhanahu wata'ala zai kare shi daga azabarsa zai tsare shi daga azabarsa Allah yana cewa ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah ba zai azabta ku ba me zai sa Allah ya azabta ku matukar za ku gode masa godiya ga Allah subhanahu wata'ala shine ka yarda da cewa dukkan wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya maka daga gare shi ne ba iyawar ka bace ba dabarar ka bace ba kwarewar ka bace ba kuma dan kafi wasu ba ba kamar yadda Qaruna yace inna ma utituhu ala ilmin indi lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bawa Qaruna maduɗiyar dukiya sai ya rika cika baki bayan an masa nasiha da cewa ya nemi duniya ya nemi lahira da dukiyarsa kada ya manta rabansa na duniya ya kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata masa kada ya rika girman kai da nuna yafi kowa ya rika dagawa a bayan ƙasa Allah baya san masu dagawa maimakon ya ji wannan nasiha da aka yi masa sai ya ce inna ma utitu ala ilmin indi daban wannan dukiya an bani ita ne saboda ilimin da yake tare da ni saboda sanin hanyar neman dukiya da sanin kasuwanci da sanayya da nake da ita ta manyan mutane shi yasa na tara dukiya Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa bai isa ba fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah yasa kasa ta hadiye shi da gidansa da duk abin da ya mallaka da duk abin da yake tutiya da shi saboda haka maqamu shukri matsayi na godiyar Allah da bawa zai taka yana daga cikin manya-manyan matsayi da Allah yake wa bayinsa ba kowa bane yake samun wannan mataki ne ya zama mai godiya ga Allah shi yasa da Iblis tunda dama yana da ilimi ya sani ya san cewa wannan mataki idan ya bar bayin Allah akan sa to za su samu matsayi a gurin Allah shi yasa yayin Allah subhanahu wataala rantsuwa cewa matukar ya bar shi a bayan kasa da rai to duk abin da zai yi fadi tashin sa gaba ɗaya zai yi yaga cewa ya hada mutane kaiwa ga wannan mataki na godiya ga Allah subhanahu wataala ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يجي زنزو مسو تقبنسو تباينسو تدامنسو تهوننسو يجي ولا تجد أكثرهم شاكرين كما ذاك سامد يوادك كنسو ما سقوله وابا الله يا يغسك تاشي أولم قبع نجي ولا تجد أكثرهم شاكرين الله يجي وقليل من عبادي الشكور masu godiya ɗan kaɗan da a cikin bayina al-imamu ahmad ya hikaito wata hikaya daga umar dan khattab radiyallahu ta'ala an wata rana sayyidina umar radiyallahu anhu ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa allahumma ja'alni min al-aqallina allah ka sanya ni cikin ɗan kaɗan sai sayyidina umar yake cewa wace irin addu'a ce wannan kuma kace allah ya saka cikin ɗan kaɗan yace ya amiral mu'minin saboda naji Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban yana yaba wa ƴan kadan Allah yace wa ma amana ma'ahu illa qalil yace wa qalilun min ibadiy ash-shakur yace illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum cito a wurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya nuna ƴan kadan su ne da ƙwarai yace wa ma amana ma'ahu da Allah yake bayanin kissar annabi nuhu alaihi salam da mutanansa yace amma ba waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan sannan yace wa qalilun min ibadiy ash-shakur kaɗan ne daga cikin bayina suke godiya sannan a gurin yace illal ladina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai wa qalilun ma hum kuma su ɗan kaɗan ne sai sayyidina Umar yace eh lalle sadaqta gaskiya ka faɗa saboda haka ɗan kaɗan ne suke kaiwa wannan mataki saboda shedan da yake nuna wa mutane mutuncewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa sannan Allah ya ce wa huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wanda shine dalili na biyu wanda yake nuna maka cikakkiyar kudarar ubangiji da cancantar abota masa shi kadai shine wanda ya halicce ku a bayan kasa sannan ya yada ku a cikin ta wa ilayhi tuhsharun kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa bayinsa ni'imar da ya musu ta halitta su ya halicce su lokacin da babu su kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah shine ya halicce mu da lokacin da babu mu ya sa mana rai ya kuma ba mu dukkan abin da muke bukata wanda da shi za mu rayu sannan kuma idan lokacin ajali ya zo ya karbi rayukan mu sannan mu koma gare shi ubangiji shi ya halicci ɗan adam ta hanyar halittar annabi adam alaihi salam sannan ya halitta masa matarsa hawwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa Allah ya ce ya ku mutane ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wanda ya halicce ku daga rai guda daya sannan daga wannan ran ya halitta masa matarsa wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa ya yada mutane da dama ta hanyar annabi adam alaihi salam da kuma matarsa hawwa saboda haka ubangiji subhanahu wataala shi ya halicce mu ta hanyar halittar annabi adam alaihi salam daga turbaya wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun Allah ya ce yana daga cikin ayoyinsa masu nuna cikar kudararsa shine wanda ya halicce ku daga kasa saboda asalin halittar annabi adam alaihi salam daga kasa ne إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله يجي ونسارا مثال النبي عيسى أي كما مثال النبي آدم دي. خلقه الله يهلك النبي آدم من تراب دقق أساني to daga wannan kasa Allah ya halicce annabi Adam sannan ta hanyar Adamu da Hawwa idza antum basharun tantashirun sai ga kun kuna watsuwa a bayan kasa Ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku bayan kasa ya zama wajen da za ku rayu a ciki ya sa muku dukkan abin da rayuwar ku take bukata a bayan kasa walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun Allah ce walaqad makkannakum fil ardi haqiqa mun tabbatar da ku a bayan kasa mun ba ku tamkidi mun ba ku zama a bayan kasa waja'alna lakum fiha ma'ayish muka sanya muku abubuwan da rayuwa take bukata muka saban muku da ruwan sha muka saban muku da iskar da za ku shaka muka saban muku abinci da za ku ci da dabbobin da za ku ci nama ku sha doro ku kiwata su da abin da za ku hau duk waɗannan ni'imomi Ubangiji ya saban muku da su a bayan ƙasa wanda yana daga cikin ayoyinsa da suke nuna cikar ƙudurarsa kuma suke nuna ni'imar da ya yi wa ɗan adam wanda idan ɗan adam ya tsaya ya yi tunani dole zai yarda cewa Ubangiji shi kadai ne abin bauta kuma shi kadai ya kamata ya bauta wa Allah sannan ya fahimci cewa wanda ya yi wannan aiki ashe ya kuma tayar da mutum bayan mutuwarsa abu ne mai sauki na farko dai wanda ya halitta shi ya cancanci a bauta masa afaman yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda ya yi halitta zai zama daidai da wanda bai yi halitta ba ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun sa rika ta hada Allah da waɗanda ba za su ba sa halittar komai su ne aka halitta ya za a yi wanda bai iya yin halitta ba kuma ya zamo shi ne abin bauta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bautawa ubangijinku wanda ya halicce ku saboda haka wanda ya halitta shi ya cancanci a bauta masa sannan kuma wanda ya halittar farko to babu shakka zai iya dawo da wannan halittar shi yasa yace wa ilaihi tuhsharun kuma zuwa gare shi za a tattara ku kada ku ji cewa ubangiji subhanahu wataala ya ce ya yada ku a bayan kasa ku dauka wannan watsuwar da kuka yi a bayan kasa kuma Allah ba zai iya tattara ku wuri ɗaya ba lokacin da ya so tattara ku duk yadda za ku warwatsu a bayan kasa to zai iya dawowa da ku kuma ya tattara ku lokacin hisabi ya yi muku hisabi gaba ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya ba mu labarin wani daga cikin bayin Allah magabata ko wani daga cikin banu Isra'ila wanda ya saba wa Allah sai ya ji tsoron haɗuwarsa da Allah sai ya ce wa ƴaƴansa ya bar musu wasiya ya ce idan ya mutu su ƙona gawarsa sannan su ɗauki tokarsa su ɗaiɗaita ta wato su sheƙe ta a cikin ruwa a cikin kogi ya ce saboda idan har Allah ya samu ikon haɗa ni ya dawo da ni to zai min azabar da bai taɓa yi wa wani irinta ba la'in qadara Allahu alayya la yu'azzibannani 'azaban ma 'azzabahu ahadan min al-'alamin idan har Allah ya samu iko a kaina to zai yi min azabar da bai taɓa yi wa wani irinta ba Annabi yace sai daga baya Allah subhanahu wataala ya cewa kasa ya cewa ruwa duk su hado wannan toka Ubangiji ya tashe shi kamar yadda ya halicce shi da farko yace da shi ba hamalaka ala hadha me ya kai ka ga yin wannan aika kace zaka guje mu zaka kubuta daga kamu na me yasa ka kai haka yace khashyatuka ya rab tsoranka yasa ni haka Allah yace je kana gafarta maka saboda haka koda kuwa an daidaita ku a bayan kasa ilaihi tuhsharuna zuwa gare shi ne kadai za a mayar da ku za a tattara ku ranar gobe kiyama sannan Ubangiji ya yi muku hisabi akan ayyukan ku masu kyau da marasa kyau sannan Allah ya ci gaba da kawo dalili ya kawo dalili na uku wa huwa allazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful layli wan nahar afala ta'qilun anan a hada dalili na uku da na hudu Allah ya ce shi ne wanda yake rayawa kuma yake kashewa shi ne wanda yake rayawa kuma yake kashewa wala ikhtilafil layli wan nahar kuma sassabawar dare da yini nasa ne afala taqilun yanzu ba ku a hankalta ba yanzu ba ku a hankalta ba Ubangiji subhanahu wataala anan yake nuna cewa shi ne wanda yake rayawa kuma yake kashewa galibi a duk kayoyi da suke zuwa irin wannan zaka ga an gabatar da rayuwa sannan a fadi mutuwa yuhyi wa yubitu ba inda zaka ga yubitu wa yuhyi sai dai yuhyi wa yubitu sai a wasu wurare kadan da Allah subhanahu wataala ya gabatar da mutuwa akan rayuwa kamar تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة عفوا الذي خلق الموت والحياة وند يهل تشي متوا دراي وأك جبات الد أمة متوا سن دراي سن الد آية دكتشين مقرا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم saboda a waɗannan ayoyi da aka gabatar da mutuwa sannan aka ambaci rayuwa anan ana nufin al'adam ana nufin lokacin da dan adam babu shi lokacin da babu shi hal ata ala al-insan shay'un min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a saboda haka akwai lokacin da babu dan adam sannan daga baya Allah yayi shi to al-maut anan ana nufin al-adam kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ay adaban taya za ku kafircewa Allah al-halin da babu ku kwata kwata ba kai daga baya Allah yayi ka dan kuma al-hayat sannan al-maut al-maut ana nufin al-fana shine karar kwana idan sanda kaje an ce karar kwana to rayuwa ta gabace shi sai da aka samu rayuwa sannan kuma ajali yazo a mutu shi yasa yake cewa yuhyi wa yubitu zai raya kuma ya kashe saboda haka rayuwa ita ce ni'imar da Ubangiji subhanahu wataala ya sawa dan adam tare da shi wanda da ita ne dan adam yake samun irada da zai tafiyar da rayuwarsa zai samu damar motsawa da kai komo a cikin rayuwarsa yana daga cikin abin da dan adam Allah subhanahu wataala ya masa ko kuma dukkan wani abu mai rai Allah subhanahu wataala ya bashi irada irada tare da shuuri yana da irada kuma yana da feeling yana ji idan an dake shi zai ji ciwo idan masa abin da zai ji dadi zai ji dadi an masa abin da zai bata masa zai ji zai ji ba dadi dan adam yana da wannan sannan duka wani abu mai rai rayuwarsa ita ce take bashi irada wanda da iradar nan ce ke samu ya motsa in kana son ka tashi anan kawai da kai nufin tashi shikenan da kai nufin tashi baya bukatar sai ka taba wata na'ura a jikinka sannan sauran gabobinka su fahimci zaka tashi in ka so daga hannunka kawai zaka daga ka so aje shi zaka aje ka so kwanciya zaka kwanta ba buƙatar sai ka danna wannan na'ura iradar nan kawai ita ce ka da zarar ka yi nufi haka shikenan sai kai ka duba duk wani abu wanda yake ba mai hayat a tare da shi ba zai yi wani yayi abin da kansa mutulin da in ba kunna su ba za su kunna da kansu ba sai da abin da zai kunna su haka nan in wani mota ce sai ka zuba mai sai ka sa kulli ka tayar da ita sai ka danna totir kayi waye sannan za ta motsa amma haka kawai ba tare da wani abin da zai motsa ta ba za ta motsa ba haka wannan rayuwa da Ubangiji subhanahu wataala ya baka ita ce ta samar maka da irada wanda wannan irada ita za ta baka dama ka motsa abubuwan nan guda biyu dan adam ba zai rabu da su mutukar yana da rai irada da motsi don a tare suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace asdaqul asma al-harith wa hammam sunan yanda suka fi kowanne zama gaskiya suka fi gaskata tare da dan adam shine al-harith al-harith shine kamar manomi wannan maganar ambatan manomi yana nuna wanda yake motsawa ba wai wanda yake zaune gude ba hammam kuma yana nufin mutum mai himma mai niyyar abubuwa mai irada tare da shi saboda haka matukar akwai rayuwa tare da mutum to akwai haraka kuma akwai irada to Allah subhanahu wataala yake fadar wannan cewa shine yake rayawa shine yake kashewa shi yake rayawa domin shine kadai yake iya wannan babu wanda zai iya bawa mutum rayuwa ko babu wanda zai iya kashe mutum ko da wanda zai ce ai zan iya daukar bindiga in harbi wani ya mutu zai harbe shi ya lalata gangar jikinsa sannan kuma mai cire ran shi ne Allah amma ba shi zai cire ran ba shi yasa wani zai harbi mutum ya tashi saboda fitar ruhin daga jikin mutum Allah ya tawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manabiha saboda haka Allah shine mai karban ran ta hanyar mala'ikunsa qul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum amma mutum ya zanto shine zai iya cire ruhi daga jikin jiki wanda bai isa ba ba shi da wannan damar ba shi da wannan iko shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam ya kalubalanci wannan basarake wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aika shi wajensa yace rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangiji na shine wanda yake rayawa kuma yake kashewa ya fara bashi wannan hujjar a matsayin wani abin da yake nuna cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai da ya cancanta bauta masa domin shi yake iya wannan aikin babu mai yin sa sai shi rabbi alladhi yuhyi wa yumit sai yace ana uhyi wa ubit ni ma ina kashewa ina kuma rayawa ina rayawa ina kashewa saboda haka yaje yasa aka kawo masa wasu mutane waɗanda basu ji basu gani ba basu yi laifin komai ba yace aje a kashe su ce to ka ga na kashe waɗannan yasa aka kawo wasu wanda an yanke musu hukuncin kisa suna jiran lokaci yace ku je na sake ku ce kun ka ga na raye waɗannan waɗancan basu yi komai ba nasa an kawo su an kashe su ka ga na kashe su waɗannan wannan kuma kaga sun sa ran za su mutu na raya su kaga wannan duk wasa da hankali ne wanda ka kashe ka raya su to ba su dawo bana ai da sai wanda ka kashe din kuma sai ka ce ku tashi ku tashi to anan za a san cewa yuhyi din da gaske eh to da annabi Ibrahim ya ga cewa yana wasa da hankalin mutane sai ya canza masa wata hujja dan ka bata lokaci ce wa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar ce to shikenan a bar wannan abin din akwai wawaye da za su rudu sai kana kashewa kana rayawa saboda ka sa an kashe waɗannan basu ji basu gani ba waɗancan kuma da suka cancanci kisa ka sa an sake su ce to Allah yana kawo iradarsa daga mafada abin da daga gabas kai ka kawo ta daga mafada to daga nan shikenan sai ya kidibe to saboda haka wannan aiki na Allah ne subhanahu wataala shi kadai yake yi to kasancewarsa shine mai kashewa mai rayawa wannan gudan dalili ne da yake nuna cewa ubangiji subhanahu wataala shi ya cancanci bauta sannan kuma dalili ne da yake nuna cewa zai iya dawo da matacce bayan mutuwarsa idan har ya halicce shi daga babu ya zama akwai ya zama mai rai ya zama mutum to babu shakka dan ya karbi ransa ya batar da shi ba zai kasa dawo da shi ba من يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لوكاشين دا دان ادم يكي والله سبحانه وتعالى متلشي هل ينا تشيوا من يحيي العظام وهي رميم وهي كي راية تقصص وابان سر الدقي الله تشي كغيا مصر يحييها الذي أنشأها أول مرة وانا يكي لها للترسل أفكارا فرقو شين ذي يداود اسمه Allah ce walaqad alimtum an-nash'atal ula falawla tadhakkarun haqiqa kun san halittar farko to wanda zai halittar farko ba zai kasa yin nabi ba zai iya bal wannan ma a mizanin ku a ma'aunin ku shi zai fi sauki domin maimaita abu bayan an yi shi da farko yafi sauki akan wanda zai fara shi daga farko sannan Allah ce wala ikhtilaful layli wan nahar sassabawar dare da yini nasa ne wannan shine dalili na hudu sassabawar dare da yini Allah subhanahu wa ta'ala a baya da ya faɗin rayuwa da mutuwa yuhyi wa yumit munasabar faɗin rayuwa da mutuwa sai aka faɗi kuma yini da kuma dare wanda a ciki ne ake yin bacci da daddare da safe kuma gari ya waye a tashi wanda bacci an sani kanin mutuwa ne akul maut wa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar shine yake karban rayukan ku da daddare saboda haka wanda yayi bacci to wanda bacci suran shi mutuwa sai dai mutuwa ce karama shi yasa idan muka tashi daga bacci cikin addu'a da muke yi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur mun gode wa Allah wanda ya tashe mu ya sake musa mana rai bayan ya karbi rabu Allah ya tawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manabiha Allah subhanahu wataala shi yake karban rayuka lokacin mutuwarta da wanda da rayukan da mutuwar su lokacin mutuwar su bai yi ba a cikin baccin su sannan wadanda Allah ya hukunta wa mutuwa shikenan daga bacci su zarci wadanda kuma Allah ya zai za su kara ci gaba da rayuwa Allah ya tashe su to munasabar fadar yuhyi wa yumitu sai Allah ya kawo kuma maganar dare da rana wanda anan ne ake maganar bacci da tashi wanda suna da alaka da mutuwa da kuma tashi bayan mutuwa Allah ya ce walahu ikhtilafil layli wan nahar sassabawar dare da rana nashi ne Allah shi da ya sanya dare da rana suna wato wakiltar juna suna rotation wanda yazo wanda ya tafi wanda yazo wanda yazo wanda ya tafi haka Allah subhanahu wataala ya kaddara gudanar su tun lokacin da ya halicci sama da kasa tun lokacin da ya halicci duniya haka ya sanya dare da rana suna gudana wannan yazo wannan ya tafi wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan khilfatan ko wanne yana bai gurbin dan uwansa shi yasa wasu malamai suka ce tare aka halicce su saboda aka ce kowa yana bai gurbin dan uwansa kaga tare suke kenan in ya zama wani an fara halittar dare ne to kaga shi kenan shi ba kaga ya zama bai mai gurbin rana ba kenan an yi shi ba tare da ya mai gurbin rana ba amma in ya zanto tare aka yi su wannan ya zo wannan ya tafi to kowanne yana mai gurbin dan uwansa wannan yana daga cikin aya daga cikin manyan ayoyin Allah subhanahu wataala inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun Allah ya ce hakika cikin sassabawar dare da rana da abinda Allah ya halitta a sammai da ƙasa akwai ayoyi wadanda suke nuna girman kudurar Allah subhanahu wataala da kamalarsa da cancantar abauta masa shi kadai kuma suke nuna cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai Ubangiji ya sanya wanda ni'ima ce daga cikin ni'imominsa ya sanya dare ya sanya yini da daddare mutane su samu lokacin da za su nutsu su huta bayan harakatul hayat harakatul ma'isha da rana an fita an kai an komo saboda ka an gaji ana buƙatar hutu idan za a samu lokacin hutu shine Ubangiji subhanahu wataala ya tafiyar da hasken da yake sa mutun zirga-zirga idan ya zama na gari yayi duhu to shi ba da kansa sai ya ga cewa to ya kamata ya haƙura tunda dare yayi bari ya bari sai gobe da safe wasu abubuwan da a ce ranar ce haka mutum wannan hasken zai yi ta jinsa ya ga bari ya je can bari ya dawo ya je can mutum ya yi kasa kasuwa ya kasa kayansa a kasuwa ya ga ba zai iya tashi ba to ai ana ta zuwa ana ta saya amma da zarar dare ya yi kowa ya nufi gida to shi ma dole ya tashi ya tafi gida shi yasa za ka ga mutum yana kara kaina da ya ga dare ya yi sai ce ka na so in je gu kaza amma yanzu na ga dare ya yi bari in koma gida to shi kaga lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya na dare ya yi shi ne dan kai dan adam waje Allah nawa kum subata Allah ya ce muka sanya barcinku ya zama hutu to ja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha muka sanya dare ya zama muka sanya yini ya zama bina dare ya zama libasan sutura da zai sa ka samu wuri ka nutsu ka kwanta ka yi bacci sannan kuma muka sanya yini ya zama lokacin neman abinci to yau da Allah subhanahu wataala ya sanya rayuwar gaba daya duniyar gaba daya ta zama daddare ne babu yini babu rana ba wanda ya isa ya samarwa da wani rana ba za ka iya ba qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayra Allahi ya'tikum bidiya afala tasma'u Allah ce ku bani labari inda a ce Allah zai sanya muku dare ya zama tutur a cikin duhu kuke har zuwa tashin alkiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya waye ba Allah ba zai iya zuwa muku da haske, waye zai iya kawo muku rana da za ta haska muku duniyar? Babu shi. Afala tasma'un, yanzu ba za ku saurari abinda ake gaya muku ba? Sannan qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarbadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi laylin taskununa fi afala tusiru. Da Allah subhanahu wata'ala zai sanya muku rayuwarku gaba ɗaya ta zama haske ne, yini ne, rana ce har zuwa tashin kiyama. Wane ne ba Allah ba wanda zai iya kawo muku daren da za ku nutsu a cikinsu, koma gida ku huta? Ashe yanzu ba za ku yi tunani da basirarku ba, ba za ku yi tunani da hankalinku ba? Saboda haka wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Saboda rahamar sa ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya muku dare da yini, litaskunu fihi, dan ku nutsu a cikin daren ku huta ku yi bacci, wa litabtagu min fadlihi, sannan dan ku nemi falalarsa, ku nemi abinci da rana, wa la'allakum tashkurun, kuma wa la'allakum gode wa Allah. Saboda haka samun dare da rana suna kai komo, wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya maka kai dan adam. Amma saboda sabawa da kai da ganin faruwar abin, shi yasa ma baka tunani akan su. Kullun ka saba ka bin nan gari ya waye, dare yayi, gari ya waye, dare yayi, ka saba ganin wannan abin yana ta maimaituwa, yana ta maimaituwa. To wannan maimaituwar da yake sai yasa baka tunanin wata ni'ima ce a cikin wannan. Amma inda a ce babu wannan dare da yini din yadda suke sassabawar, to da lokacin ne zaka gane ashe a wannan yanayi da kake rayuwa, a wannan yanayi da kake rayuwa cikin sabawa dare da rana, ba karamar ni'ima ce Ubangiji ya maka ba, da ya kamata ka gode masa. To kuma wannan sassabawa dare da rana Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya kowane yanki da irin yadda yake tafiya. Sanda kake cikin yini wani, wasu kuma a cikin dare suke, sanda kake cikin dare wasu kuma a yini suke. Wannan dan ya nuna maka cewa aikin Ubangiji subhanahu wata'ala aiki ne wanda yake ba kankautawa. Kullu yawmin huwa fi sha'n, aiki ne da ba kankautawa. Saboda haka yanzu in kai dare kake, to wasu kuma rana ne, in kuma kai rana ne kake, to wasu kuma dare ne. Sannan kuma dan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya bautarsa a kowane lokaci, ambatansa a kowane lokaci. Saboda haka yayin da kai kake bacci, wani kuma can a lokacin ma zai tashi ya tafi sallar la'asar, ko ma ya tafi sallar azhar. Saboda haka lokacin da waɗanda suka tafi bacci, wasu kuma lokacin suka tashi bautar Allah. Saboda haka bautar Allah subhanahu wata'ala ba ta yankewa a bayan ƙasa, saboda sassabawar dare da yini. Allah ce afala ta'qilun, yanzu ba kwa yi aiki da basira ba, za ku hankalta ba ku gane wannan ni'imar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya muku. A nan Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ja hankalin mutane ta hanyar nuna musu cewa wannan ni'ima ce da in ba ka tsaya ka yi tunani da hankalinka ba, watakila ba za ka kawo ta cikin ni'imomin Allah ba. Shi yasa Allah ce afala ta'qilun, ba za ku hankalta ba, ga ni'imomi na birjik da Allah subhanahu wata'ala ya muku, tun daga halittar ku, ni'imar ji da gani da zukata da Allah subhanahu wata'ala ya sanya muku ki tunani da su, yayi ku, ya watsa ku a bayan ƙasa, ya buɗa muku ƙofofin arzikinsa. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushurun, ce ku yawo ku shiga ko ina da ina a bayan ƙasa ku nemi arziki, Ubangiji subhanahu wata'ala ya baku wannan. Wannan kadai da sauran ni'imomin da yake muku ba za ta sa ku tsantsanta Allah subhanahu wata'ala da bauta masa ba, ba za su sa ku nutsu ba, ku bi Allah subhanahu wata'ala, ku yadda cewa Ubangiji subhanahu wata'ala shi ke rike da rayuwarku gaba daya. In ya ga dama juya muku baya, babu abinda za ku yi wa kanku, ba za ka iya motsawa da kan shifararka ba idan Ubangiji subhanahu wata'ala ya juya maka baya. Daidai da kiftawar ido, idan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauki hannunsa daga kanka, shi kenan ka gama yawo, ba za ka iya komai ba, ba abinda za ka yi. Saboda ƙarƙashinsa kake, ya za ku barsa ku je kuna kama waɗanda ba za su amfanar da ku komai ba, ba za su iya cutar da ku ba, sai da abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta mu. ba wanda zai iya cutar da kai da abinda Allah bai rubuta ba kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana duk abinda ya same mu to aka ubangiji ya rubuta wa alam anna ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka annabi yace ka sani abinda duk ya same ka to da ban ba zai kuskure maka ba abinda kuma ya kuskure maka to da ban can ba zai same ka ba واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك كتني ان الامه دكا الدنيا زاسو حدو اكن سان امفانر دكاي دا وني ابو بزاسو امفانر دكاي دا وني ابو سي ابيندا الله يرمتا مكا واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف da duk duniya za su hadu akan cutar da kai ba za su iya cutar da kai da wani abu sai da abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta maka zai same ka saboda haka rufi'atil aqlam an dauki alqaluma na rubuta kowane irin abu an gama rubuta shi wajaffatu suhuf takaddum ma sun bushe saboda haka ba za ku yi aiki da hankalinku ba ku bauta wa Allah subhanahu wataala ku sani shi kadai ne ya cancanta a bauta masa sannan ubangiji subhanahu wataala ya waiwayo wadanda suke ƙaryata tashi bayan mutuwa bayan duk dalilan da suka gabata sai Allah ya shigo da maganar wadanda suke ƙaryata tashi bayan mutuwa kuma da irin hujjar da suke dogara da ita hujjar ta banza Allah subhanahu wataala ya ce bal qalu mithla ma qala al awwalun a sun dai faɗi irin abin da mutanen farko suka faɗa ne قالوا سكتي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ينزوي إذا مك متو مك زمو كسا مك زمو كسو سوار ددقبو أئنا لمبعوثون أشيوي ذا أساكتاير ذا أتاشيمو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا حقيقة مود إيا يمو أن يمن وندن الكور من قبل تنداشا تنتني amma da wannan alkawarin in hadha illa asatirul awwali wannan ba wani abu bane face ta tsunoyin mutanen da wannan ita ce hujjar ƙaryata hujjar su ta ƙaryata ranar gobe kiyama abinda waɗanda suka gabace su suke faɗa shine su ma suke faɗa dukkan waɗannan waɗancan dalilai da aka gabatar waɗanda suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shine mai cikakken kudura shi yayi dan adam daga babu ya hore masa gabobin da yake tare da shi yake ni'imta shi da nau'ukan ni'ima iri-iri wanda yake gani da waɗanda baya gani waɗannan dalilai duka basu sa sun yarda da cewa Allah subhanahu wataala zai iya dawo da su bayan mutuwa ba saboda haka sai suke fadar irin abinda waɗanda suka kafirta a baya suka rika fada cewa a idza mitna wa kunna turaban yanzu ashe idan muka mutu muka zamo ƙasa wa idzaman muka zamo ƙasusuwa a inna lamab'usuna wa yanzu a kuma tashin mu za a tashe mu da rai saboda haka suna ganin wannan abin ba zai shiga hankalinsu ba kamar da suka ce zalika rajaun ba'id wannan komowa ce ta yi nisa a ce bayan mun mutu kuma mu sake komowa lahira to wannan hujjar ta su ita ce ubangiji subhanahu wataala a nan zai rushe ta sannan ya ci gaba da kawo mana dalilai cikin dalilan da muka ce guda bakwai da ubangiji ya zana a cikin waɗannan ayoyi waɗanda suke tabbatar da kadaitakar sa da bauta suke kuma tabbatar da cewa shine zai tayar da dan adam zai tayar da matattu bayan mutuwar sai musu hisabi shine wanda zai iya dawo da matacce bayan mutuwar sa insha Allah a karatu na gaba insha Allah za mu fassara waɗannan ayoyi kamar yadda suke anan da kuma ayoyin da za su zo gaba na sauran dalilai guda bakwai da Allah ya ambata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya ansa mana kyawawan ayyukan mu ya yafe mana kurakuran mu da gazawan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh